أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق ولهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإمداده العظيم. نعم.
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون.
نعم. ونزل لما قال نصارى نجران إن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربا، أو لما طلب بعض المسلمين السجود له صلى الله عليه وسلم. يجي ونن آية تاسوكا لوكو تند نصارى نجران سكتش أي النبي عيسى شين يقوم الجيسو ويد السدكيش أبنجيجي. سبحان الله، أعوذ بالله. Haka su nasara na jirana suka faɗa. Ko kuwa lokacin da shashin musulmai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jazabi ya kama su, tsananin soyayyar shugaba da girmama janabi na sayyidina rasulullahi, har sai suke ganin ma ko za su iya yin sujjada ga janabi na sayyidina rasulullahi, shine abin da mufassir ya kawo. Ko wancan ko wannan, kowanne kuma daga ciki su malaman tafsiri sun faɗa. To shine sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala wato ya saukar da wannan ayar. Ubangiji yake cewa ma kana li basharin an yutiyahu Allahu alkitabu wal hukuma, ai baya kamata ba zai yi ga wani mutum da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi littafi ba, wal hukuma da hukunci, ai alfahamar shari'ata shi ne fahamu cikin shari'a, kamar irin abin da yake Ubangiji yake bawa malamai masana fahamu cikin shari'a, wan nubuwata da kuma annabta, summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi, sannan kuma ya ce wa mutane ku zamo bayi gare ni, min dunillahi ba Allah ba, wannan ba zai yi ba. Walakin ya ƙulu kunu rabbaniyina, sai dai ya ce ku zamo rabbaniyina, ma'ana ku zamo rabbaniyina, ku zamo na Allah, mutanen Allah. Shi ne ya ce ulama a amilina, ma'ana ku zamo malamai wanda suke masu aiki, yin aiki da abin da suke karantawa. Shi wannan rabbaniyu wato munsubin ne ilar rabbi, ana dangana shi ne daga rabbu ne, sai a ce rabbaniyu bi ziyadata alif wa nunin tafhiman, an yi ziyadar alif da nunu don girmamawa, don girmamawa rabbaniyu kenan. An ce rabbaniyu shine kamar yadda ya zo cikin sahihul Buhari, wato Ibn Abbas yake cewa ai ma'ana ulama'a, fuqaha'a, ulama'a, ma'anar rabbani wanda suke malamai, wato faqihai, masana, ko kuma a'a wa kamar da zo cikin kitabul ilmi cikin sahihi yake cewa allazi yuraddin nas bi sigaril ilmi, shine wanda yake tarbiyyar mutane, yake renan su da ilmai wanda suke na fari qabla kibarihi. Yawwa, to shine shi sa dewa zaka ji yan uwa ko a cikin kasida sai ga suna kiran Ubangiji da cewa rabbaniyu, a'a ai rabbu shine ake kiran Allah da rabbu, amma rabbaniyu wannan ba shi ba a cewa Allah rabbaniyu. Yawwa, rabbaniyu na Allah kenan. Yawwa, kamar ka ce ahlullahi rabbaniyuna ahlullahi. Nan bima kuntum ta'lamuna, saboda abin da kuka sani, ko bitakhfif wat tashdid ko bima kuntum tuallimuna ko bima kuntum ta'lamuna kowace qira'a ta zo da haka ko saboda abin da kuke sanarwa na shi littafin da kuke karantawa wa bima kuntum tadrusuna da kuma sababin abin da kuke karatun sa na littafin Allah baya yuwa yawa in dai aka ce wannan ko annabi ne ko wani wanda yake kan gwadabi na ma'aika to ba za ka ga to ba wai yana jan mutane ne zuwa ga kansa ba su malamai na Allah suna kiran mutane ne zuwa ga Allah ba wai suna jawo mutane ne zuwa gare su ba yawa shine kaga wato can yadda wato Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala an Shehu Tijjani ke fada yake cewa alwaliyu ya'ati bi fahmin jadidin wan nabiyu ya'ati bi shar'in jadidin shi annabi shine yake zuwa da shari'a cewa Allah ya shar'anta abu amma wanda ba annabi ba ko wani na Allah ko wani malami ko wani wali yace shi wanne yana zuwa da fahamu ne abinda Allah ya fahimtar da shi cikin shari'a yawa koda kaga kamar yazo da wani sabon abu bane wani abu ne wanda Allah ya fahimtar da shi cikin shari'a ba mamaki kai hankalinka bai kai ka fahimci wannan abun ba baya tabbata cikin Sahihul Bukhari ba kaga ake tambayar Sayyidina Ali hal indakum kitabun shin ku ahlul bait kuna da wani littafi da kuke banta da shi sai Sayyidina Ali yace la illa kitabullahi ban mu da komai sai wannan littafi na Allah shine alqur'ani sai yace an fahamu udiyahu rajulun muslimun fil qur'ani ko kuma wani fahimta da za a bawa mutum musulmi a cikin alqur'ani yanzu a yau sai wani mutum Allah ya masa buɗi a cikin kitabullahi sai ya zo da wani abu kai sai kaga uwa sabo ne nan ko ba sabo bane fahimu ne Allah ya bashi cikin shari'a ya zo da abin ilimi ne yana cikin shari'a wanda kai kuma da yawa mutane in ba su fahimci abin ba sai ga sun zo suna inkarin abin yanzu kamar duruku na mashayikh dariqin sufayi ai ba wani abu bane sabo aka zo da shi a cikin shari'a abu ne wanda in ka duba za ka ga yana da mahalli cikin shari'a yawa abu ne wanda in aka duba za ga kowanne mafukarsa da cikin shari'a irin abin da Allah ya bawa kuka haƙu malamai ma'abuta mazhaba irin su Imam Malik Imam Ahmad Imam Shafi Imam Abu Hanifa kaga sai ga suna fito da wasu ilimai cikin shari'a wanda kai hankalinka bai kai ya fitar da irin wannan abin ba dole sai ka je garin su za ka fahimci irin abin da suka fahimta wa cikin shari'a to su ma duruku na sufayi irin wannan ne yawa to shine amma ba yadda za a yi mutum yana da'awa yana kira zuwa ga Allah in dai da'awar yake ya dinga kiran mutane zuwa ga kansa a'a sai dai mutum ya dinga kira zuwa ga Allah to kai ƙararre ka kira mutane zuwa ga kanka wanda yau kai ne gobe kuma ba kai bane ka mutu ka ƙare ai sai dai ka tura mutane zuwa ga wanda ba ƙarewa shine Allah ko kuma ka tura mutane zuwa ga annabi damun tura mutane zuwa ga annabi shine tura mutane zuwa ga Allah tafiya gurin annabi shine tafiya gurin Allah yawa koyi da manzon Allah da bin sayyidina rasulullahi shine bin Allah man yu'i ar-rasul faqad ata Allah na'am to mu je
wala ya
ولا يأمركم بالرفع استئنافا أي الله وبنجي أي بايا أمرتك أن تتخذ الملائكة كوريك ملائك والنبيين دا النباوة أربابا إيا إنجدي نيظموا استئنافا سيظم الله شين فائل يوه والنسب كوكما أي بسا دا نسبا أقفا ألا يقولا چندي كشاما كان لبشر أن يتيه الله الكتاب والهو kuma wannan nubu'a ta sun mai yakula sai zamo a dafi kan shi yakula yawa kama ittahazatun sa'ibatul mala'ika yace ai baya umarta ku Allah ku riki mala'iku da annabawa arbaban iyayen giji kamar yadda su sa'ibawa suka riki mala'iku iyayen gidi su kuma Yahuda suka riki Uzairu su kuma Nasara suka riki Annabi Isa suka dangana masa allantaka subhanallahi ayamurukum bil kufri yanzu ya dinga umarta ku da kafirci ba'da iz antum muslimuna bayan kun kasance musulmi na'am
wa idza qala Allahu mitaqan nabiyina lana
Na'am to yayin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala a baya ya ambaci irin siyana ta su ahli kitabi ta yadda suke markwada zancen Allah ga yadda Ubangiji ya zancen Allah yake a cikin littafin su at-taura amma sai su dinga markwada shi suna canja shi da kuma irin canjawar da suka yi na sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Ubangiji su yi fadin hujja kuma a kansu idan kun yi haka to ai annabawan naku da kuke ambata kuke rayu cewa su kuke bi sai Ubangiji ya riƙe alƙawari gare su akan Annabi sallallahu alaihi wasallama shine yake cewa katina id akhadha Allahu misaqan nabiyina ya rasulullah katina yayin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya riƙe alƙawari ga annabawa ahaduhum wato alƙawari wanda yake abin ƙarfafawa lama atainakum shine abin nan da muka zo muku shine lama yake bi fatahil lami shine lama lil ibtida'i lam din sai ta zama lil ibtida'i ta fara zance wato ki da ma'anar kasami da kuma ƙarfafa ma'anar ita rantsuwar allazi fi ahadil misaq wanda ke cikin ahadil misaq wa kasaliha ko kuma ta zo lima muta'alliqatun bi ahada sai ya zama tayi ta'alluqi da ahada wa idza akhadha Allahu mitsaqan nabiyina ma'ana katina yayin da wato ubangiji ya riki alƙawari ga annabawa ita ma din ta zama musula kenan akan fuskokin guda biyu ya riki alƙawari gare su cewa abinda wato muka zo muku da shi wa fi qira'atin atainakum ko ataitukum min kitabin adam da muka zo muku da shi na littafi wai hikimatin da hikima summa ja'akum rasulun sannan wani babban manzo ya zo muku musaddiqul lima ma'akum yana mai gangatawa da abin da yake tare da ku minal kitabi na littafi wal hikimati da hikima wa huwa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallama shine shugaba sallallahu alaihi wasallama to ga jawabin rantsuwar la tu'minunna bihi lallai za ku ba da gaskiya da shi in dai ya zo muku lallai za ku ba da gaskiya da shi wala tunsurannahu kuma lallai za ku taimake gare shi za ku taimake shi in adaraftumuhu idan kuka rufce shi wa umamuhum al'ummatan su annabawan tabaqul lahum fi zalika masu bi ne gare su fi zalika a cikin wannan alƙawarin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗauka a kan su annabawa shi yasa malaman tafsiri wato suka rabu a nan wajen wasu daga ciki suke cewa wato shi wannan alƙawari ne wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗauka a kan kowane annabi duk annabin da Ubangiji zai aiko shi tun alimul zari to sai an yi alƙawari da shi tukunna cewa in za a aiko ka amma in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yazo in karke shi to za ka bi shi da kai da al'umma ka gabaki dai za ku zamo wato cikin madiyansa ko kuma a'a wasu suka ce a'a wannan alƙawarin a cikin littafin su annabawan yake kowane annabi akwai wannan kamar rantsarwa ce za a ba mutum aiki a ce a rantsar da shi kowanne annabi a cikin littafin sa to sai da ubangiji ya rantsar da shi tukunna aka ce inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo da shi da al'ummar sa inda za su riske shi to da shi da al'ummar sa gabaki sai za su ba annabi za su zama daga cikin mataimaka shugaba sallallahu alaihi wasallama shi yasa Abdullahi bin Abbas yake cewa ma ba'athallahu nabiyyan illa ahaba alaihi al-misaq la'in ba'athallahu sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa hayyun layu'minanna bihi wa layansurannahu wa amaruhu an ya'khudha al-misaqa ala ummatihi haka ibnu abbas ya fada akan wannan ayar yace babu wani annabi da Allah zai aiko shi face Allah sai ya alƙawari da shi cewa idan da zaka riski zamanin shugaba sallallahu alaihi wasallama kana rayi to da kai da al'umma ka gabaki sai za ku bi shi za ku zumo cikin madiyansa sallallahu alaihi wasallama shi yasa wato kaga subuki yake fada yace wato shi yasa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nabiyul anbiya'i ne annabin annabawa ne yawa kaga ta wannan za ga manzon Allah rasuli ne izuwa ga dukkanin al'umma can gabaki sai daga annabi adamu har izuwa karshen halitta manzon Allah rasuli ne izuwa gare su kai ba ma mutum ba kamar yadda yazo a cikin hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadan abubuwa guda bakwai da Allah yake bance shi da shi kaga a cikin yake cewa wa bu'istu ilal khaliqi kafatan Allah ya aiko ni gurin halitta baki daya sai yace khalqu anan wajen imamu suyi sai yake cewa wannan shi ya nuna shugaba sallallahu alaihi wasallama ba ma mutum ba rasuli ne zuwa ga duk abin da ba Allah ba dan anan wajen imamu suyi sai da yace hatta mala'iku yace manzo Allah rasuli ne zuwa gare su hajja ma da tu hanna ba da tu hasire duk abin da ba Allah ba sallallahu alaihi wasallama to shi sa nan wajen yake cewa latun surallahu jawabul qasami in adrabtumuhu wa umamuhu taballahum fi zalika qala ta'ala lahum ubangi tabaaraka wa ta'ala ya fada gare su a aqrabtum bi zalika shin kun tabbatar da wannan misaki wannan alƙawarin wa ahattum ay qabiltum ala zalikum isri kun karbi alƙawari na ala zalikum akan wannan qalu da ka sai su ce a qararna mun tabbatar qala yace fashadu ala anfusikum wa atba'ikum bizalika dan haka ku shaida akan da kawunanku da mabiyinku ku shaida da wannan wa ana ma'akum minash shahidina ni ina daga cikin wanda suka ma shaidawa gare ku da su kansu ina tare da ku cikin masu shaidawa gare ku da kuma su na'am faman tawalla ay araba ba'da zalika al-misaq wanda kuma ya bada baya ba'da zalika bayan wannan alƙawarin da aka yi na cewa in shugaba sallallahu alaihi wasallama ya zo da annabawan da su mabiyan za su ba annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya bada baya fa ulaika humul fasiquna to wanda suka bada bayan wa'annan su ne fasikai kaga anan wajen su annabawa ai amintattu ne to shine malamin suka ce nan wajen ana rufin su al'umatan nasu idan suka bada baya ga wa'annan alƙawarin da aka yi su suka bada ba tunda su annabawa ai amintattu ne ba za su bada baya ba su canza alƙawarin Allah ba to amma su al'ummatan su wanda ya zama sun bada baya sun buji daga barin wannan alƙawarin da aka yi da sunan bin annabi kamar yadda yahuda da nasara suka yi to fa ulaika humul fasiquna lalle wa'annan su ne haƙiƙanin fasikai na'am afa gaira dinin lahi yabguna bilya'i wa ta'iku ko afa gaira dinin lahi tabguna yanzu wani addinin Allah kuke nufi walahu aslama man fis samawati wal ardi bayan wanda yake cikin sammai da kasai ya jahu ya miƙa wuya ya sallama zuwa ga ubangiji yana cikin muradin Allah tau'an wato cikakkiyar biyayya da sallamawa bila iba'in ba tare da turjiya ba wa karhan kuma suna cikin biyayya zuwa ga Ubangiji karahan akan dole bisaiti ta hanyar takobi wa ma'ayanati ma yurju ilayhi da kuma ganin abin da zai bukatu zuwa ga dole sai sun koma ga Allah irin yadda Fir'aun ka ga da ya gani da ya ga zai halaka dole ya koma zuwa ga Allah wa ilayhi yurja'una to zuwa gare shi ne yurja'una suke komawa na'am
ula man na billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaqub wa nasbar wa ma unziya musa wa isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin
كلهم يا رسول الله كجاهم يا رسول الله كشيد سوء آمنا بالله مدهم إيمان دا الله من قزقة أبنجي وما أنزل علينا دا أبن دا أكسوك قريم وما أنزل على إبراهيم دا أبن دا أكسوك ودا النبي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق دا تنسى إسماعيل دا كما ليت الناس شين إسحاق wa yaqub da abin da aka saukar da annabi yaqub jikan annabi ibrahim kenan wal asbat da kuma su asbada ay auladihi ayan annabi yaqub wa ma utiya musa da abin da aka bawa annabi musa wa isa da isa wan nabiuna min rabbihim da annabawa wanda suke min rabbihim daga ubangijin su da abin da aka ba su daga ubangijin su duk mun gazgata wannan la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambanci tsaye daga cikinsu duk tasdiki ta hanyar mu gaggalta wani wata kazibi mu karyata wani a'a mu duk ba ma wannan wa nahnu lahu muslimuna kuma mu masu miƙa wuya ne zuwa gare shi to kaga adalci kenan musulunci duk annaba wannan shi musulmi ya yarda da su to amma in banda toshewar basira ta suna sara yanzu yahudu basu yadda da annabi Isa ba basu yadda da annabi Isa ba karewa ma su suke ikrarin cewa sun suka goshi ma suke ikrarin cewa sun kashe annabi Isa amma mu musulmi mun yadda da annabin ku amma saboda toshewar basira su mu ne suka dauka makiya amma yahuda suna ganin su ne nasu abinda shehu sufin da bahani ya faɗa kenan a cikin ra'iyatul kubra yace wannan wani irin shirme ne na nasara mu da muka yadda da annabinku mu yanzu a musulunci idan ka faɗi wata mummunan magana ga annabi Isa sai hukunci za a yi ma sai a kashe ka ma amma su kuma yahudu ba su yadda da annabinku ba mu kuma mun yadda da annabi Isa to amma kuma su ne ba ku yadda da mu ba sai su da ba su yadda da annabinku ba kaga akwai gidadanci nan a gurinsu shi yasa ba addini ne ɗan addini irin musulunci na'am shine yace wa nahnu lahu muslimuna ay mukhlisuna fil ibadati masu wato tsarkakewa cikin ibada na'am
wa man yabtaghi ghayra al-islam falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin
wa man yabtaghi ghayra al-islam dina duk wanda ya nufi ya nemi wani addini ghayra al-islam ba na musulunci ba falai yuqbala minhu to ba za a karba daga gare shi ba wa huwa fil akhirati minal khasirina kuma zai zamo a lahira yana daga cikin tababbu limasirihi ila nari saboda komawarsa makomarsa za ta zamo zuwa ga wuta mu'abbadatan alayhi wanda take abin dawama a kansa na'am
kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna
كيف يهد الله قوما كفروا بعد ايمانهم تيايا اوبنجي زي شري متوسط متاني وعند سكا كافرشي بعد ايمانهم باي ايمانهم نن ودن استفهامي ني انكاريو na inkaribin wato wanda yake za da ma'anan na fayu ma'ana ai la yahdillahu qauman ai ba yadda za ubangiji ya shirye mutanen da suka kafirci bayan imaninsu da Allah wa shahidu annar rasula haqqun sannan da kuma shaidawarsu ai wa shahadatihim ai shaidawarsu annar rasula cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama haqqun gaskiya ne nan wajen kaga da yace wa shahidu shi imamu suudi sai yace wa shahadatihim saboda kar ya zama an yi adafin fi'ili akan suna shi yasa sai ya zama wato an canja shi sai ya zama ma'anarsa ai wa shahadatihim yawa wa shahadatihim annar rasula haqqu shine ma'anar wa shahidun da kuma shaida wanda suke cewa manzo wato haqqun gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinati kuma ga gaskiya wato hujjoji sun zo musu shine al-hujjatu zahiratu hujjoji wanda suka mabayyana ala sirqin nabi sallallahu alaihi wasallam akan gaskiyar shugaba sallallahu alaihi wasallam wallahu la yahdil qawma zalimina ubangiji bashi ya shiryatar mutane wanda suke azzalimina azzalimai ayal kafirin su ne kafirai na'am
ulaika jazaa'uhum anna خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
أولئك وإن جزاؤهم أن لعن عليهم لعنة الله ساكمكم سو شيني حقيقة واتو إنور الله تهتبت غريف والملائكة والناس إنور ملائكة تمتاني أجمعين باكي ديا خالدين فيها za su dawwama fiha a cikin ita la'anta shine yace ayi la'anata ma'ana ita la'anar awin nara ko kuma wuta da yace khalidina fiha za su dawwama a cikin tsinuwar ko kuma wuta shine yace almadluli biha alaiha abinda ya shafi fassar nan wajen yake cewa ko ko ita wuta saboda abin da yake dilala da ita wato tsinuwar alaiha akan ita wutar saboda ƙarshen tsinuwa ina za a ji ba wuta ba shi yasa yace awin nara wala yukhaffafu anhum al'adabu kuma ba za a sauƙaƙa musu azaba ba wala hum yunzaruna kuma su ba za a ba za a musu dakwanta ba na'am
illal ladina tabu ba'da zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim
illal ladina tabu sai dai ko wa'annan da suka tuba suka dawo zuwa ga Allah min ba'd zalika bayan wannan duk laifin da suka kuma ya zama sun tuba zuwa ga Allah wa aslahu amalahu suka kyautata ayyukansu fa inna allaha haqiqa ubangiji ghafurur lahum mai gafara ne gare su rahimun bihim kuma mai jin kai ne gare su saboda ai a da'imin kuma in dai ba mutun ya zo gargara ba ita kofar tuba a buɗe take yawa na'am
innal ladina kafaru ba'da imani thumma zadu kufran lan tuqbala
nam nan ladina kafaru haqiqa wa innan da suka kafirce bi Isa da annabi Isa ba da imanihim bi Musa bayan sun yi imani da annabi Musa kaji yahudi kenan summa zadu kufran sannan suka karu wani kafircin bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama shine kafirce wasu da shugaba sallallahu alaihi wasallama lan tuqbala tawbatuhu Allah ya ce to ba za a karbi tubansu ba shine yace iza wato gargaru idan suka zo gargara shine can hadisin musulmi da yake cewa tuqbala wato yuqbalu tawbatul abdi ma lam yugargar ubangiji yana karɓar tuban bawa muddin da bawa bai zo gargara ba yayin da yazo ya ga kuma ya fara ganin mala'iku sun zo daukar ransa yace zai tuba inna ai kuma an rufe kofar tuba yanzu ne zaka yi neman tuba yawa wa ulaika wa innam hum balun sune patattu na'am
innal ladina kafaru wa maratu wa hum kuffaru falan yuqbala min ahlihim zahaban wa law istadahu ulaika lahum adhabun
innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun, haqiqa wa'annan da suka kafirce wa Allah wa matu suka mutu wa hum kuffarun alhalin suna kafirai, falay yuqbala min ahadihim mulqul ardi zahaban ay miqdar ma yamlaquha, ba za a karba daga tsiyin su ba koda kwatancin wato cikin kasa ne zahaban nadina nadinari, ba za a karba daga gare su ba wala wubtadabihi koda zai fansa da miqdarin abin da yazo mu duk cikin kasa dinari ne ba za a karbe shi ba. Yawa ulaika wa'annam lahum azabun alim, wato azaba wadda take mai radadi mu'limin ta tabbata gare su. Yawa shi wato in dai da kafirci to duk wani aikin kirki baya amfanarwa, duk abin da zaka yi in dai da kafirci to ba yadda za a yi wani aiki ya amfane ka. Yanzu nan wajen da a ce duk abin da za su yi domin su fanshi kansu da azabar Allah wannan ba zai amfane su ba, ko kuma abin da za a yi musu na sadaƙoƙi na zakka a nan duniya duk ba zai amfane su ba, ko ku a su kafire abin da suke yi a nan duniya irin a ce ko za su kawo wani tallafi ƙasa ko za su yi taimako ko suna tausaya mutane, duk wannan shirme ba abin da zai ƙara musu. Saboda me? Saboda ai ba su yarda da Allah da annabi ba, wanda wannan yake amfana sai mumini. Yanzu mumini ne wanda ya tafi da imani, kana nan duniya in kai masa addu'a to sai ta sadar da shi har cikin kabarin, ba mun karanta cikin sahihi ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wata jana'iza a cikin nan baqi'a bayan ya an gama, manzo Allah ya ce istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al, ku nema wa dan uwanku gafara domin shi a yanzu ana tambayar sa. Kaga ashe annan kina in kai mar addu'a zata je gare shi, ko kuma a yadda yazo a cikin sunan na Abu Dawud akwai Amr bin al-As, to mahaifinsa Asi dan Wa'il kowa ya san kafiri ne, lokacin da zai mutu sai wasici da ayyanta masa raquma 100 a ayyanta masa. Bayan Asi dan Wa'il ya mutu to akwai ɗaya daga cikin ɗansa wanda bai musulunta ba sai yanta guda 50 raquma ne, yawa bayi. Saboda haka sai shi kuma Amr bin al-As sai ya yi nufin zai yanta masa bayi guda 50, ya yi wasici da yanta masa bayi guda 100 afwan, ɗansa ya yanta masa guda 50, shi kuma Amr bin al-As sai ya zo ya ce to sai ya tambayi shugaba sallallahu alaihi wasallama tukunna, sai ya zo yake tambayi shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya ce cewa ga mahaifinsa ya mutu ya yi wasici su yanta masa bayi guda 100, ɗan uwansa ya yanta masa 100, shi kuma zai yanta 100, to shine sai shugaba yake ce masa law kana abuka musliman, da a ce babanka ya zama musulmi fa taktum anhu, sai kuka yi masa kuka yanta masa bayi ko kuma kuka yi masa hajji aw tasaddaqtum anhu ko kuka yi masa sadaka to balaga huzalika, da ladan sai ya kai masa. To amma tunda ba musulmi bane duk abin da za ku yi abin ba zai kai masa ba, to kaga irin abin da muke a masallaci mu ce ai kul huwallahu 11 hadiya ga shugabannin mu duk abin yana kai musu. Shi yasa in wani mahaifin ka yi wafati ka iya masa kul huwallahu ne, saukar alqur'ani ne, wasu ayyuka na alkhairi ne, balantana sadaqatul jariya ka ce Allah ya kai masa sadaqar, to duk abin zai kai masa. Na'am, to mu je ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirina, kuma ba su da wasu mataimaka da za su tsare su daga azabar Allah. Na'am, na'am, lan tanalul birra, Allah ya ce ba za ku samu wato alkhairi ba, ai sawabuhu ma'ana sakamakon sa fil wa huwa aljannatu shine aljanna, ku samu hakikanin alkhairi hatta tuntiku mimma tuhibbuna, har sai kun ciyar daga waita saddaku, kun bada sadaka, kun ciyar mimma tuhibbuna, daga abin da kuke so, min amwalikum, daga cikin dukiyoyinku. Yawwa, ka bada abin da kake so tukunna, to wannan shi Allah ya fi son wannan. Shi yasa kaga a cikin sahihi an tambayi shugaba sallallahu alaihi wasallama, wata sadaka ce tafi? Sai yace an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun ta'amulul gina wa tahshal faqara, wato kai sadaka a lokacin da kake son dukiyar, kuma ka wato kana cikin lafiyarka. Ba wala tumhil hatta idza balagatul hulqum, kada ka saurara sai yayin da kuma shikenan makogaro, kuma rai ya kai makogaro, ma'ana mutun ya kusan mutuwa, kuma sai ce wa lifilanin kaza, a dauki wani a bashi kaza, wani a bashi dubu kaza, wani a bashi miliyan kaza. Manzon Allah yace wa karkana lifilanin, a wannan lokacin ai da mu dukiyar ta wani ce, to fiyayyar sadaka, ka bada sadaka a lokacin da kake santa, kuma kake burinta, kake tunanin kuma rayuwa, kake cikin lafiyarka, to ita ce fiyayyar sadakar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake so. Yawwa, shi ne ce wa ma tunfiqu min shay'in, yace abinda kuka ciyar min shay'in, na wani abu, na wani abu, kaga wannan ko menene kenan, komai kankantar sa, fa inna Allaha bihi alimu, Ubangiji ne masani ne da wannan abun in kuka ciyar. Idan ba za ka iya bayarwa ba, ka bada wani abu wanda kake so din, to ko me ka bada, dai Allah ya san da wannan abun, kuma Ubangiji zai saka ma akan abin da kai. Yawwa, shi yasa kaga a cikin sunanin Nisa'i, wato wani hadisi, shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabaqa dirhamu mi'ata alif dirhamin, dirhami daya yafi wani dirhamin dubu ɗari. Sahabi sun ce ya Rasulullah, za a dirhami ɗaya fi dirhami dubu ɗari? Shi ne yace wannan yana da bai fi dirhami biyu ba, sai ya ɗauki dirhami ɗaya, yana da kamar naira 20, sai ya ɗauki naira 5 ya sadaka. Shi kuma wancan yana da kamar miliyan 100 ko biliyan 100, sai ya tsakuro dubu ɗari ya sadaka da ita. Ai, me wancan naira 5 ɗin ya fi wancan? Yanzu a miliyan 100 ne idan ka ba da dubu, miliyan 1 ma ne idan ka bayar. Shi yasa wani dirhamin ya fi dirhami dubu ɗari, wata naira 20 ɗin da za ka bayar sadaka ya fi wanda zai ɗauko miliyan 10 ya bayar, amma fa a gurin Allah. Haka manzon Allah ya faɗa. Shi yasa duk abin da kake da shi ka raina, ka bayar sadaka saboda Allah. In Allah ya karɓi wannan abin, shi kenan. Sai wanda kake ji yau ya bada miliyoyi, ya bada biliyan kaza, yayi kaza, yayi kaza, ƙarshen ta kai wannan ƙwandalar da ka bayar ta fi tasa. Kai kana da 20 za ka iya ba da ita, ka ce ga 20 ne, shi kenan. Shi ko in yana da biliyan 100, ƙarshen ta ba zai iya ba da miliyan 100 ba. Kaga naka ya fi nasa kenan. Kuma shi yasa sanda wannan aya ta sauka, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna, akwai Abu Dalha, sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya zo gurin shugaba yake cewa ya Rasulullah, ga abin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa, cewa ba za ku samu alkhairi ba sai kun ciyar, kun ba da sadaka da abin da kuke so. Sai ya ce ya Rasulullah, wa inna ahabba amwali ilayya bayruha, wato dukiyar da ta fi soyuwa a gurina, wadda na fi so, ita ce bayruha'u, wato wata gonar sace. An ce gonar tana nan, ko da a nan tana fuskantar raudan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a nan nan kusan cikin da'ira harami, a nan gonar take. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga har ya sha daga ruwan wannan gonar, manzon Allah yana shiga ya huta a cikin wannan gonar. Yace to ya Rasulullah, ita ce a cikin dukiyata wadda na fi so, to saboda haka na ba da ita saboda Allah da Annabi. Fa ba'aha ai haisu shi ita ya Rasulullah, gashi na ya Rasulullah ka sanya ta duk inda ka so. Shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, araha an taj'alaha fil aqrabina, ina ganin ka bada ita ga makusantanka. Shikenan sai ji ya bada ita zuwa ga ayyan ammominsa. An ce su Hassan bin Sabit da su Ubayy su ya ba wa gona. Manzo Allah ya ce zalika malur rabih aw ra'i, wannan dukiya ta yi riba. Yawwa, to ka gani haka ake so, za a ji ahalin lahi mala. Na'am, to mu je.
قل لقى عن كان حبنا للمسلمين. باتوا بالتوحيد فمنها أنتم صالحون.
ونزل لما قال اليهود إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبانها. Wannan aya ta sauka a yayin da su Yahudu suke faɗa ga shugabanmu sallallahu alaihi wasallama, suka ce kana cewa kai kana kan addinin Annabi Ibrahim. To ai shi Annabi Ibrahim ya kasance baya cin naman raquma, la ya'kulu luhumal ibli, baya cin naman raquna kuma baya shan nonon raquma. Shi ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya saukar da wannan ayar, ka san duk abin da aka faɗa ga janabi na sayyidina rasulullahi, to Allah ne yake amsawa annabi. Ana magana akan annabi, to Allah zai bada amsa. Shi yasa ko yanzu kana taɓa janabi na sayyidina rasulullahi, to ka taɓo Allah, Allah ba zai bari ba. Yawwa, to shi ne yake cewa kullu ta'ani, ai dukkanin wani abinci, kana hillan ai halalan li bani Isra'ila, wato halal ne, abin halattawa ne ga su banu Isra'ila. Illa ma harrama Isra'ilu Yaqubu ala nafsihi, sai dai abin da shi Isra'ilu ya haramtawa kansa shi ne Annabi Yaqubu, kenan shi ne Isra'ilu, shi ma'anar Isra'ilu Abdullahi kenan. Yawwa, wa huwa al-iblu, shi ne naman raquma. Lamma hasala lahu irqun nasa, lokacin da ciwon kurkunu ya same shi, shine kamar ciwo haka na jijiya, wajen ciwo haka a cinyarsa. Bil fatahi, sai ka ce irqun nasa, wal qasari kakkace nasa'u nasa. Panazara in shifiya la ya'kulaha, sai ya bakance shi Annabi Yaqubu cewa idan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi lafiya, to ba zai ƙara cin naman raƙumi ba. Fahurrima alaihi, don haka sai aka haramta masa wannan. Shi kamar a cikin shari'ar Annabi Yaqub, duk abin da mutum ya bakancin ya ce ba zai yi ba, to haram Isra'ilu ala nafsihi, sai dai abin da an wato ya haramta ga kansa. Min qabla an tunazzala at-tawratu, tun kafin a saukar da at-taura. Wa zalika, kaga wannan ko ba da Ibrahima, ai bayan zamanin Annabi Ibrahim ne. Walam takun ala ahadihi haraman, shi wannan raquman da kuke cewa wato da kuke faɗa, ai ba su zamo haramun ba a zamanin shi Annabi Ibrahim. Da har za ku da kuna magana akan janabi na sayyidina rasulullahi, kuna cewa me isa ai Annabi Ibrahim shi baya cin naman raqumi, kuma shugaba sallallahu alaihi wasallam tunda yana kan addinin Annabi Ibrahim, to me isa kuma yake cin naman raqumi? To shine Allah sai ya ba su amsa akan haka. Yace walam takun ala ahadi haramun, ai bata zamo a zamanin Annabi Ibrahim, ai bai zamo haramun ba, kama za'amu kamar yadda suka wato suke rayawa. Kul, ka gaya musu ya rasulullah, fa atu bit tawrati, to ku zo da at-tauran mana, fatuluha, ku karanta ta, liyatabayyana sidqu qawlikum, domin gaskiyar fadin ku ya bayyana, in kuntum sadiqina fihi, idan kun zama ku masu gaskiya ne a cikin sa. Na'am, fa buhitu, dan haka shi kenan sai aka kuma wato suka rube, aka jijita su. Walam ya tube ha, ba su iya zuwa da at-taurat ba. Qala ta'ala, Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace, na'am.
Faman istari'a
faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba, duk wanda ya kaji ƙarya ga Allah. Min ba'di zalika, ai bayan bayyanar hujja da anna tahrima, cewa shi haramcin, innama kana min jihati yaquba, ya zubo ne ta jihar yaqubu, la ala ahadi ibrahim, ba wai akan zamanin Annabi Ibrahim ba. Fa ulaika wa annahum humuz zalimuna, sune az-zalimai. Wato wannan zai dada duna ma girman janabi na sayyidina rasulullahi. Dufa abin da suka faɗa kenan, suke cewa ai indai shugaba sallallahu alaihi wasallam yana kan addinin Annabi Ibrahim, to me isa kuma a shari'ar manzon Allah ba haramta cin naman raqumi ba? Su kuma a can Annabi Ibrahim ai gashi kamar an haramta cin naman raqumi, wanda kuma ba haka bane, ban sani ba, amma kaga Allah bai bari ba. Allah sai dai ba da amsa. Yawwa, Allah sai dai ba da amsa akan haka. Wannan duk zai da nuna mana maga girman janabi na sayyidina rasulullahi. Yawwa, shi yasa ko a yau ƴan uwa, wasu abubuwan da suke samun mu na tashin hankali, wallahi dadda kiyayewa zani yawa mu dadda yin ladabi ga janabi na sayyidina rasulullahi Allah baya so a taba janabi na sayyidina rasulullahi yawa kana rashin ladabi ne to Allah baya musamaha ana yalla Allah baya musamaha in aka taba masa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga da nan dai suna magana ne Allah zai bada amsa na'am to mu je kul sadaqallahu
Fattabi'u
millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikeen. Kul ka gaya musu ya Rasulullah sadaqallahu ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi gaskiya fi jami'i hadha a fi hadha a cikin wannan ka jami'i ma a habar bihi kamar dukkanin abin da ubangiji ya bada labari da shi shi ma ubangiji yayi gaskiya fattabi'u millata Ibrahim to ku bi wannan tafarki na annabi Ibrahim mana allati ana alaiha wadda ni nake kanta tunda kuna ganin annabi Ibrahim kuna rayawa naku ne to ku bi wato tafarkin annabi Ibrahim din mana ai gashi hanifan wanda yake hanifi ma'ana makarkaci ga barin dukkanin wasu addinai wanda ba na gaskiya ba ila dinin Islam zuwa addini na musulunci wama kana minal mushrikeena annabi ibrahim bai zama yana daga cikin mushrikai ba shi yasa kaga shehu yake fada radiyallahu ta'ala anhu wallahu shehu ibrahim yake cewa duk inda Allah ya ambaci annabi ibrahim sai kaga ubangiji tabaraka wataala ya kore masa shirku ya ce wama kana minal mushrikeena wama kana minal mushrikeena na'am
inna awwala baytin
awwala baitun wud'a lin-nasi lalladhi bi bakkata haqiqa farkon daki wud'a wanda aka ajiye shi muta'abbadan lin-nasi ya zama gurin bauta ga mutane fil arda a ƙasa lalladhi bi bakkata wannan wanda yake maka dakin nan da yake maka shine bakkatu bil ba'i aida ba bi bakkata lugatan fi makkata summiyar bizalika an ambu wato saboda su larabawa wani zubin kamar wato in ka ce ba da ma wani zubin suna fadan ba a maimakon ma ko kuma su fadi ma a maimakon ba za ga duk wajen furucin su ɗaya ne bakkatu makkatu summiyar bizalika an ambace ta maka da bakkatu ne la'annaha tabuqqu anaqal jababirati domin aita dukkuha domin ita tana shafi tana niki wuyayen wanda suka makangara azzalimai duk wanda ya nufo maka da yaki ko da zalunci Allah ba zai kare shi ba Allah zai halakar da shi irin yadda akai da Aburahatu kaga da yazo ba shigowa maka yadda ne zai rushe maka ba ya shigo da giwa ya shigo da runduna gashi nan Allah ya ba mu labari cikin suratul fili da ne zai rushe Ka'aba ubangiji tabaraka wataala lokacin kuma Abdul Muttalib yana nan dattijan kirki Allah ya kara masa yadda hakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah sai dai biyo ta jikinsa da yazo zai rushe Ka'aba ya kama dabbobin Abdul Muttalib Abdul Muttalib ya fito ya tafi gurin sa yace ka bani dabbobi na yace ne mamaki gashi inda kuke taƙama da shi kuke bautar Allah a wajen nazo zan rushe amma baka naga uwa baka damu da nan baka ita dabbobin ga kake yace i dabbobi na wani shi kuma inna lahu rabban yahmihi shi dakin akwai mai shi shi zai kiyaye dakin sa ya wato wa shi sai yace aita duk wato tabuku anaqal jababir ta aita dukha banahul malaikatu mala'iku ne suka gina wannan dakin kabla halitta Adam tun kafin halittar Adamu saboda su Yahudu abin da dalilin sauko wannan ayar su Yahudu suna cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam to ai ku da kuke kallon alƙibla, ai alƙiblan Baitul Maqdisi shekarar ta dubu kaza, ana kukon nan Ka'aba yaushe aka fara kallanta, abu kwanan nan haka Yahuda suka dinga faɗa. To shine Allah ya ce, to ga musu ya Rasulullahi, to ai farkon ɗaki ma da aka ajiye shi ya zama abin bauta ga mutane, wato lallazi babakata, wannan wanda yake mata shine nan bafasri ke cewa banahul mala'ikatu, mala'iku ne ma suka gina shi, qabala khalqi adama, tun kafin halittar annabi Adamu. To kaga yaushe ma Baitul Maqdis take a wannan lokacin, tun kafin ma Adamu mala'iku suka fara gina wato ita Ka'aba. Shi yasa can shi mawaki yake cewa bana baita rabbil arshi ashrun fahudhum mala'ikatur rahman mala'ikatul lahil kiram wa adamu fashisum fa ibrahim thumma amalukum usayyin quraishin ila hadhin jurhum wa abdul ilahi bin zubair bana kaza bana ul hajjaj wa hadha mutammim. Malaman suke cewa ita Ka'aba an gina ta ne su goma, wanda suka gina ta a farko sune mala'iku su suka fara gina ta, wannan tun kafin halittar ma annabi Adamu. Bayan mala'iku sai annabi Adamu shi ma ya zo gina Ka'aba, daga nan sai shi ma ya zo gina ta. To bayan an yi tufanu, ruwa ya zo ya malale duniya kuma ya janye, to sai Ubangiji ya umarci annabi Nuhu da ya zo shi ma ya sake gina ita Ka'aba. Bayan shi kuma sai annabi Ibrahim, shi ne gininsa wanda Ubangiji ya bamu labari a cikin suratul Baqara, wanda yana ginawa shi da annabi Isma'il, yana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bayan shi kuma sai amaluku, amalikawa wanda su ne Falastina ɗin nan na yanzu, asalinsu su ne amaluku ɗin, su ma suka zo suka gina. Sai jurhum, wanda annabi Isma'ilu ya yi aure a cikinsu lokacin da annabi Ibrahim ya ɗauko mahaifiyarsa da shi ya zo ya aje su a cikin garin Makka, lokacin Makka tana jeji babu kowa, kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo cikin sahihinsa, babu kowa, babu alamar ɗakin ma, ya zo ya aje shi a nan da mahaifiyarsa Hajaru da shi annabi Isma'il ya juya zai tafi. Ta kamu ta ce, ya za ka bar mu a cikin wannan jeji babu kowa? Sai ta ce, ko Ubangijinka ne ya umarce ka da ka ajiye mu? Ya ce shi ne. Ta ce, to tun da ku Allah ne, idan la yubayyi'una, Allah ba zai tozartar da mu ba. Ya kama ya tafi, wanda zamansu a nan shi ne asalin rayuwar garin Makka. Annabi Isma'il ya taso a nan, duk dai abin da ya faru ya riga ya faru, ya taso a nan, har su jurhumawa sun zo, wato suna kewaye sun zo nan wajen annabi Isma'il, bayan ya taso ya aure daga cikinsu, su ne suka zauna a nan garin Makka. To su ma sun gina Ka'aba, sai kuma gini na Qusayyu ɗan Kilabu kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ma ya zo ya sake gina Ka'aba. Daga nan kuma wato sai ginin da Quraishi suka yi lokacin shugaba sallallahu alaihi wasallama yana da shekara 35, shekarar da aka haifi Sayyida Fatima alaiha salam, wanda manzon Allah ya yi musharaka da Quraishi cikin ginin Ka'aba. Yawwa, sai kuma ginin Abdullahi bin Zubair, wanda ya sa shi ma lokacin da ya zama amiri a nan kasar Hijaz, saboda wani hadisi da Sayyida Aisha ta gaya masa cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama, kasan lokacin da su Quraishi suka gina Ka'aba, wato sun hada kuɗi ne, sun ce sai kuɗin halak, duk wanda kuɗin sa ya ga akwai wata shubha ba na halak ba, to kada ya zo da shi. To dan haka da suka yi ginin sai ba su cika ita Ka'aba ba, sai suka gina ta, suka fitar da wannan da ake cewa Shazarwanu nan Hijri Isma'il, inda za ka ga an sa kamar karfe an kewayo, ai cikin Ka'aba ne, wanda sun da annabi Ibrahim ya gina Ka'aba ya shigar da nan cikin Ka'aba. To saboda haka da ya ji hadisi gurin Sayyida Aisha cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama wato ya yi niyyar ya shigar da Hijri cikin Ka'aba, to wannan ne yasa sai ya kwance Ka'aba sai ya gina ta. To sai kuma lokacin da Hajjaju, wannan azzalumin Hajjaju, lokacin da ya zo Makka, wato ya kashe Abdullahi bin Zubair, ya rushe Ka'abar da majajjawa, ya rushe Ka'aba, abin da ya ba daɗin faɗa mala, ya rushe Ka'aba. To sai ya sake ginin Ka'aba, to an ce wannan ginin shi ne har yanzu, wanda daga baya lokacin sai Imam Malik, an ce wasu daga cikin sarakuna na wannan lokacin sun yi kokari ko a canza ginin ta, an ce sai Imam Malik suka ba da fatawa cewa a kyale ta yadda take, kar kuma a maida ɗakin Allah ya zama kamar wani hankici, sarakuna su dinga wasa da shi, tunda dai waje ne mai albarka. Na'am. Shine ce mubarakan. Ai za wato shi ma'abucin albarka shi wannan daki wa hudallil alamina kuma shiriya ne lil alamina ga talikai la'anna haqiblatuhum domin shi wannan dakin alqiblar su ce na alhamdulillah Alhamdulillah.